إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا يمتشينا شاء تقص ليكون شاء ترى عشرين عشرين نعم to muna yammaci na 20 ga watan safar hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448 daidai da 3 ga watan 8 miladiya ta 2026. Alhamdulillah, muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar fuskokin mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci mai albarka dake cikin wannan unguwa ta Hausawa layout, domin ci gaba ko kuma domin tunatar da kawunan mu kamar yanda addinin musulunci ya ainihin hore mu bisa ka'idar Allah ta'ala, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Wato ko da yaushe kamar yanda kaga dan adam yana buƙatar ya ci abinci, yana buƙatar ya sha abin sha, yana da buƙatar iskar da zai shaka, yana da buƙata abubuwa wanda suka zama dole ba yanda ya iya sai da su. To haka rayuwar dan adam ba ta iya rayuwa ba wa'azi, lalle dan adam yana buƙatar wa'azi. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, shi a ci gaba da wa'azi. Shi wa'azi ba wai lalle bane abinda za a faɗa ya zama sabo, ya zama baka taɓa ji ba. A matsayinka na dan adam mai rauni wanda kusan sunanka ya samo asali daga mantuwa, to saboda haka kana da yawan mantuwa, kana da buƙatar ka sani a tuna ma ka san rabi, baka san rabi ba a ƙarasa maka rabin, na Allah ba baka sani ba a sanar da kai. Da haka ko da yaushe za ka kana da buƙatar a yi maka wa'azi. Shi yasa Allah ta'ala ya ce ko da yaushe shi wa'azi yana amfanar mu'mini, musamman kuma wato gafara tattaunawar tana da alaƙa da wato lokaci, domin unwanin wato lecture shine muhimmancin lokaci a rayuwar ɗan adam, muhimmancin lokaci a rayuwar ɗan adam. To wannan maudu'i na kasashe wajen kashi dajin ya kai kashi na kasashe zuwa item sun kai guda 10 haka insha Allahu ta'ala. Akwai muqaddima, bayan muqaddima kuma akwai batutuwa ko gaɓoɓi guda 8, sannan kuma akwai khatima wanda ita ce za ta zama ta ƙarshe. Shi lokaci ana ƙirga shi a matsayin wato wata ni'ima mai girma daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala yi wa ɗan adam. Allah ta'ala ya yi mana ni'imomi masu tarin yawa waɗanda ba za su lissafu ba. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, Allah ta'ala ya ce in za ku ci gaba da lissafa ni'ima 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 da Allah ta'ala ya muku, Allah ta'ala ya ce wallahi ba za ku iya lissafe su ba. Ni'imomin sun yi yawan da ba za ka iya samun wani alƙalami ko wani kundi da ya tattare maka adadin ni'imomin Allah ba, sai dai kawai ka iya tuna wanda ka tuna, wanda ya shafe ka kadai bai shafi waninka ba. Daga cikin kunshin ni'imomi muhimmai da Allah ta'ala ya yi wa ɗan adam shine akwai ni'ima ta lokaci. Allah ta'ala ya yi wa ɗan adam ni'ima da lokaci, domin shi lokaci wato shine tushe na rayuwar ɗan adam. dan adam baya iya rayuwa ba tare da lokaci ba. Babu yanda zai dan adam ya iya aiwatar da kowane irin aiki. Aikin nan ya danganci rayuwarsa ta duniya ne, aikin nan ya danganci rayuwarsa ta lahira, yana da alaka, yana da jibi da lokaci. Da kaga kenan dan adam kamar yanda wasu malaman suka ce shi karan kansa lokaci ne, ba wani abu bane dan adam face lokaci. Da haka shi yasa suka ce duk sanda wani bangare na lokaci ya tafi, to ka kaddara kai din nan wato wani bangaren ka ya tafi, domin kai din nan gaba ɗayan ka kana tafiya ne da lokaci, domin Allah ta'ala ya kididdige maka rayuwar da zaka yi a wannan duniya. Allah ya lissafe shekarun da zaka yi a cikin wannan duniya, kaga kenan ashe gaba ɗayan ka kai ma akan lokaci kake tafiya. Da haka duk sanda ainihin minti ya motsa, duk sanda awa ta gushi ta shude, duk sanda aka yi kwana ɗaya, to ka ɗauka daga cikin lalitar kwanakin ka an ɗauki kwana ɗaya. Duk sanda aka ce an yi wata guda, to ka ɗauka cikin abin da za ka yi na watanni a duniya, yanzu an yi cire wata guda. In shekara ta yi haka, shi yasa za ka yi mamakin masu yin bikin ainihin wato birthday, ma'ana bikin cikar shekara ko bikin haihuwa. Domin kamata ya ce mutum an taya shi alhini, domin wani kaso ne, wani bangare na rayuwarsa ne ya tafi, to kaga mutum yana kusantar kabari, kuma maimakon ainihin wato ya yi wa kansa jimamin kwanakinsa suna tafiya, sai kuma a zo kuma sai a buge da ainihin wato tuna ko kuma ya tsara shekara kaza, ba ana mantawa da kuma ya ragu da shekara kaza. Kamar yanda yana shekara 20 ya ƙara ɗaya aka yi masa murna, ya ƙara shekara ɗaya ya zama ɗan shekara 21, to bai san kuma a cikin shekarun da zai a duniya an kuma rage shekara ɗaya ba. Da haka ɗan adam lokaci ne, shi yasa musulunci ya ba da kulawa matuƙa, kulawa mai girma game da abin da ya shafi lokaci. Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa wato da lokaci a wurare da dama cikin Alƙur'ani. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ja kunni, ya faɗakar, ya tsoratar game da tsiyayyar wato tsiyayewar lokacinka ba tare da ka more shi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankali akan haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya karfafa mu, ya kuma zaburar da muminai wajen ganin cewa sun ribaci wannan lokaci nasu wajen abin da ya shafi ibada, wajen abin da ya shafi neman ilimi, wajen abin da ya shafi neman halal da sauran ayyuka na alkhairi. Wannan kamar shine na ɗauka a matsayin muqaddima ko gabatarwa ta abin da zamu tattauna. Kaga kenan dukkan inda zan zagaya in zagayo cikin ayoyin da zan yi istishhadi da su, da kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da zan iya ainihin wato kawowa, duk abin da nake so in fito da shi a ƙarshe shine in gane ka kuma gane mu kuma fahimci muhimmancin lokaci da kuma ni'imar lokaci da kuma hasarar rashin ribatar ainihin wato lokaci. Menene lokaci? Bayan muqaddima wannan kenan, me ake nufi da lokaci? Wato lokaci shine bibiyar sa'o'i, bibiyar watanni da shekaru. Ma'ana in aka ce lokaci ana nufin sakan, minti, awa, yini, sati, wata, shekara. Anan shine lokaci. Ka gaya mun a cikin wannan bayanin na menene lokaci, ka gaya mun wanne ne baka da alaka da shi. In an ɗauki lokaci a matsayin sakan, in an ɗauki lokaci a matsayin minti, in an ɗauki lokaci a matsayin awa ko kwana ko sati ko wata ko shekara, za a ga cewa yana da matuƙar alaka tare da rayuwarka. Da aka ga kenan lokaci wato wannan ikhtilafun layli wan nahar shine lokaci caccanzawar yanayi yanzu bayan awoyi 5 6 7 baya da suka wuce muna cikin yini Allah cikin hikimarsa kuma yanzu an samu sauyi da juyi awoyin yini sun tafi yanzu mun shiga awoyin dare da haka wannan sauyi da ake samu gari ya waye dare wannan shi ake nufi da lokaci ya kai dan uwa ka sani wannan lokacin wucewa yake shudewa yake kuma ya tafi baya dawowa shi babban hadarin lokaci ce sakan din nan da kake kallo za a kai gabar da zaka nema kara ma sakan daya ce wallahi lokaci is too late sakan daya zaka ce a kara ma yanzu dai kaga sakanni ne da kai da yawa yanzu kaga awoyi ne da kai da yawa watakila ma shekaru ne da kai masu yawa nan gaba amma wallahi in baka kula da lokaci ba in baka yi hattara da lokaci ba in baka kokarin tsara wa kanka lokaci ba wallahi ana nan za a zo gabar da kake neman a kara maka dan takaitaccen lokaci rabbirji'uni la'alli a'malu salihan bima tarakt Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun la yawm yub'athun ana mayar da kai a kara maka daƙiƙa daya Allah ta'ala ce mun baka daƙiƙoƙi da yawa baka mutunta su ba mun yi maka ni'ima mun baka lokaci da isasshe da ya kamata kai wa kanka fada kai wa kanka wa'azi kai amfani da wannan lokacin kake awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuqu ma lidh-dhalimin min nasir Allah ta'ala malamai suka yi ta jujuya awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara me ake nufi awalam nu'ammirkum wasu suka ce shekarun balaga shekara 18 har suka ce Allah ya gama yi maka uzuri in ka shekara 18 shekara 18 dukkan wani uzuri kuma ka duba rahama irin ta Allah da jin kai da tausayi irin na Allah ba kana zuwa duniya ya dora ma ta kalifanci ba kana zuwa ka amma fa ka fara cin arzikin Allah madaukakin sarki tun kan ka zo duniya ka shaki iskar Allah ka ci abinci da Allah ta'ala ya samar abubuwa na ni'imomin Allah madaukakin sarki ka fara cin gajiyar su tun kan ka zo duniya kuma da ka zo duniyar ka ci gaba da cin arzikin Allah shekara 1 shekara 2 shekara 3 sai da ka shekara 7 sai Allah ta'ala ya ce a fara koya ma sallah a fara zuwa da kai masallaci ka fara ganin yanda ake ta fara shiga jikinka ka fara sabawa da ita ba dan ta zama ma wajibi ba aka ce a yi ta tafiya da kai aka ana baka horo horanta shiga jikinka horanta zame maka jini da tsoka horan kada nan gaba a dinga artabu da kai akan ta sai da ka shekara 10 Allah ta'ala ya ce to anan kuma a fara zazzare maka ido ba laifi ma in ta kama ai maka tsumagiya ɗaya biyu dan in an ga kana wasa da sallah har yanzu ba a ce ta waje ba kanka shi yasa suka ce ka shekara 18 an ga mai maka uzu wasu malaman suka ce a shekara 30 wasu suka ce shekara 35 ƙarshe suka ce duk wanda ya shekara 40 a duniya an ga mai masa uzu ya gama hawa yanzu kuma sauka biyu da haka in bai tsina na wani abu ba to in ba sa'a ba yanda ya taho wannan tafiya ta tura to zai matukar wahala kuma ya gangade lafiya da haka yan uwa ku sani cewa lokacin nan baya jira lokacin nan shudewa yake musamman a irin waɗannan ranakun da muke rayuwa a ciki kuna kallon yanda al'amura suke ta sauri yanda lokutan nan suke ta tafiya kuma duk lokacin da ya tafi baya dawowa abadan yanzu jiya ta wuce wannan yau din sabuwa ce shi yasa suka ce jadidai sababbi ne kuma duk abin da suka sa a gaba sai sun ga bayan sa shine dare da rana da haka kace nan jiya ta riga ta wuce yanzu yau kana da dama gobe kuma probability jiya kam ta wuce kayi abin arziki kayi ba kai ba ta wuce ba za a sake maimaita jiya ba yau kuma ga mu a cikin ta in kana da rabo tsaya kai abin da ya kamata jinkirtawa zuwa gobe ba naka bane dan gobe ba ta ka bace nawa ne aka wune da su aka hira dare da su gari ya waye babu su da aka yanzu kai kana under probability na yuwar a tashi da kai gobe yuwar kuma ka ziyarci makabarta gobe da ka ga kenan jiya kai sakaci kuma ka ce sai gobe shi yasa malamai sun yi maganganu dewa akan muhimmancin lokaci da kuma babu abinda ba a san kai taswifi akan sa irin lokaci an fahimta ko suka ce lokaci ya ku kudi tsada kaga dai diddai akan dai digirgiman nan da ake kudi ne duk inda aka je aka dawo magana ce ta kudi to in kana so ka fahimci me yafi kudi kima me yafi kudi daraja me yafi kudi tsada lokaci ne za kuma ka yadda ne domin shi kansa kudin da neman sa da samun sa da sarrafa shi ko kashe shi yana da alaka da lokaci malam bawoji ya ce na amfanin badu bare kudi yazo kuma baka da rai me amfanin shi da haka lokaci ya fi kudin tsada da kai hasarar lokacin ka wallahi ga harka hasarar kudin ka wallahi in ka san ta adin da kake kanka da ka bari lokacin ka haka kawai ya tsiyaye ya tafi a banza wallahi gara kudin ka su gidi kana dawowa gida ka shafa ka ji ashi aljihu ya fashe dan canjin da ka samu duk sun zube wallahi wannan yafi maka sauki sama da tsiyayewan lokaci kuma ba za ka yadda da ni ba sai mun kai gaba ta can karshe za ka fahimci haka domin sun ce shi kudi in ya bata akwai yuwar a maida irinsa ko wanda ya fi shi ma mutum nawa ne ya rasa kudi Allah ya maimar da wanda ya fi shi a ba wanda ya taɓa ransa lokaci aka damar da shi amma kai ka ga wanda ya rasa kudinsa kuma ya samu wani ya rasa dama ya sake turza ya kuma samu wata dama ko irin tasa ko wanda ta fita sa amma ka gaya min wanda ya taɓa asarar lokaci kuma aka damar da lokacinsa don haka wannan a dunkule shi ake nufi da lokaci gaba ta uku a gurguje shine wato makanatul waqti fil islam matsayin lokaci a musulunci wato lokaci da kake kallansa musulunci ya gina da yawa daga cikin ibadu da kake kallansu da an gina su ne akan lokaci dauki misali sallah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan kaga mawqutan al-waqti yazo azhar tana da alaka da lokaci an gaya ma farkonta an gaya ma karshenta na asar an gaya ma farkonta an gaya ma karshenta magriba tana da alaka da lokaci isha tana da alaka da lokaci sallar asuba tana da alaka da lokaci kenan in ba lokaci ba sallah dan ka gane muhimmanci yanzu aka ce an rasa lokaci to ai da an rasa lokaci ana nufin an rasa ka ba kana makabarta da aka sallah tana da alaka da lokaci sannan ka dauki azumi ayyaman ma'duda man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra shi ma yana da alaka da lokaci an gaya ma ayyaman ma'dudat shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran fi hudan lin-hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan da haka kake nan in ka duba shi kansa kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun da haka in ka kalli shi kansa azumi yana da alaka da lokaci alakar ka da lokaci alakar azumi da lokaci shine ana yin sa ne a wani wata cikin watanni sannan ana fara shi lokaci kaza a kuma sharuwa lokaci kaza adadin kwanaki kaza da aka shi ma yana tafiya ne akan lokaci haka in ka dauki aikin haji alhajju ashhurun ma'lumat shi kansa aikin haji an ga ma ashhurun ma'lumat shi ma wasu watanni ne sanannu shawwal zulqa'da da zulhijja wayannan sune watannin ashhurul hajj in an yi su in kai aikin haji a cikin su kai aikin haji in sun wuce ba sauran aikin haji sai dai ka tara wata shekara mai zuwa zaka kai Allahu ta'ala alam da haka da zarar an shiga ashhurul hurum baka shiga harama ba aka je aka hawo arfa aka sako baka hawo harama ba wannan aikin hajin na wannan shekara ya kubuce haka zakka ita ma tana da alaka da lokaci ana yin lissafi a shekara a fitar da abinda Allah ta'ala ya ce a fitar a shekara da haka ga sallah azumi haji zakka duk suna da alaka da da lokaci wannan yana nuna maka kula da lokaci yana daga cikin sufofin musulmin kirki duk wanda kaga yana kula da lokacinsa musulmin kirki ke in kaga wanda yake wasa da lokaci to wannan a cikin musulmi koda yana amsa sunan musulunci to yana daga cikin musulmi wanda yake bai san abin da yake ba amma duk wanda kaga yana kula yana kaffa kaffa kai lokaci fa yana yi yana kallon lokaci fa ya tsara kaza zai kaza zai kaza zai wannan mutum ne wanda yake ya san me yake yi kuma shine musulmi na kwarai Allah madaukakin sarki ya gaya mana muhimmancin lokaci a wurare daban-daban cikin alkur'ani fitacciyar sura da take da alaka da lokaci tace wal asr Allah ta'ala ya yi rantsuwa da lokaci Jesus suka ce duk sanda Allah ta'ala ya rantsuwa da abu to yana nuna girma da muhimmancin abu da haka a wannan sura suratul asr sai Allah ta'ala ya rantsuwa da lokaci yace ina rantsuwa da lokaci innal insana lafi khusr innal insana al insan alce al istigraqiya tastagriqu jami'al jins duk jinsin dan adam ya shiga cikin wannan in wato innal insana Allah ta'ala ce lalle dan adam lafi khusr ina ciki kada ciki muna ciki Allah ta'ala ce duk mun yi hasara duk muna cikin hasara amma Allah ta'ala bisa ka'idar sa bi kulli ka'ida tistisna kowace ka'ida ta Allah yakan yi togaciya sai ce innal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr kaga an ka kalla sai Allah ta'ala yi togaciya su ayi togaci alladina amanu masu yasara ba wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wanda fa baya cikin wannan lafi khusr ko me yake yi a cikin asara yake duk abin da yake yi in babu imani ba a kyawawan ayyuka na gari babu gaskiya cikin al'amarinsa babu hakuri a rayuwarsa lafi khusr wanda Allah ta'ala ya togace yace basu yasara ba sune illal ladina amu wanda suka yi imani wa amilus salihati suka gauraye imanin nasu da kyawawan ayyuka kyawawan ayyukan nan suna da alaka da lokaci duk wani aiki da zaka yana da alaka da lokaci sai Allah ta'ala yace illal ladina amanu wa amilus salihat wanda basu yasara ba masu imani da gauraye imanin nasu da aidin kyawawan ayyuka sannan kuma da yiwa juna wasiya akan gaskiya da yiwa juna wasiya akan hakuri shi yasa Imam Shafi'i yake cewa wannan sura koda Allah bai saukar da kowace sura ba cikin Al-Qur'ani sai wannan ta isa ji Imam Shafi'i in za a zauna ai maka fashin bakin wal asr a fitan ma da darussan wal asr ka dauka ita ce nan surar da Allah ya sauka cikin Al-Qur'ani ta ishe ka in wa'azi za a yi ma wal asr ta ishe ka in so ake kai imani wal asr ta ishe ka in so ake a ankarar da kai hadarin da kake ciki wal asr ta ishe ka in so kake a kwadaitar da kai kyawun ayyuka wal asr ta ishe ka in so ake ka zamanto mai kiran mutane zuwa ga aikin alkhairi wal asr ta ishe ka in so ake ka tsara jadawali ka zama kana tafiya akan jadawal akan timetable da kaza tun daga wayewar gari har zuwa ka koma kwanta kai bacci ka san me zaka yi kana da schedule in kana so ka tsara schedule karanta wal asr in ana so a gaya ma baka san inda ka nufa ba baka da manufa a rayuwarka a gaya ma wal asr shi sai Imam Shafi'i yace kaga wal asr din nan ita kadai ta ishe ka aya ta biyu huwa allazi ja'ala al-layla والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الله تعالى شين يهل التدري يهل الترانا خلفة سنة مي وجونا دري يمي قرب يني يني يمي قرب دري هكا سكيت فيها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hatifa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amri ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul alamin. Allah ta'ala yake ya sanya dare da yini su dinga canjin aiki, kamar yanda Allah ta'ala ya sanya wasu mala'iku ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar, da ana nuna ma muhimmancin lokaci. Hatta shifting da kake kallo yana da alaka da lokaci, shi sa akwai mala'iku da suke shifting su zo lokaci kaza, wasu su canji aiki lokaci kaza. Da haka Allah madaukakin sarki ya halicci dare, ya halicci rana su dinga maye gurbin juna. Allah ya ce liman arada an yazzakara aw arada shukura, wannan fa ga wanda yake so ya wa'azantu dare da rana ya ishe shi wa'azi. Duk wanda yake so ya wa'azantu ya kalli dare. Duk muhimmancin abin da za ka yi da daddare, in awoyin dare suka yi ba za a jira ba, dare zai janye. Duk muhimmancin abin da za ka yi da rana baya yiwuwa da daddare, in awoyin dare suka yi ni janye wazi ba zai jira ka ba. Haka duk wanda yake so ya wa'azantu ya kalli caccanzawar dare da rana. Ma'ana daga caccanzawar dare da rana yake nuna maka kai ma kana caccanzawa. Jiya haka kake, shekaran jiya haka kake, yau haka, ka dinga kallon kanka kai ma tunda shekaru 7 10 15 20 baya. Da aka wannan caccanzawar duk alama ce ta cewa lokaci. Allah madaukakin sarki kuma ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah ta'ala ya ce ku yi gaggawa, babu zama. In dai wannan duniya ce so ake yanda muke ta guje-gujen nan a duniya, to aikin lahira ya kamata ne guje-guje. Sari'u, maimakon ai gaggawa zuwa kasuwa, gaggawa zuwa siyasa, gaggawa zuwa neman kuɗi, gaggawa. Allah ta'ala ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum, ai tsere, kar ka yarda in wuce ka, in ka wuce ni in yi kokari in kamo ka, domin neman gafara min rabbikum daga Ubangiji. Wa jannatin, da wata irin aljanna, arduha as-samawati wal ard, fadinta, fadin sammai da kasa, wa iddat lil muttaqin. Allah ta'ala sai ya fada maka waɗanda suke irin wannan aikin sai ya gaya masu fofin su a kasa. Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, ko wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladhina idza fa'alu fa'ishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Duk waɗannan ayoyin in ka bi su suna da alaka da lokaci. Dan haka daga cikin ayoyin da suke nuna mana muhimmancin lokaci, na takaita mana a guda uku. Suratul Asr, wannan aya ta 62 cikin Suratul Furqan, da kuma aya ta 133 cikin Suratul Ali Imran. Waɗannan dukkanin su ayoyi ne da Allah ta'ala yake so mu izina da su wajen kula da lokaci da kuma ridita lokacinmu. Idan muka ɗauko hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai hadisai guda biyu zuwa uku. Hadisi na farko hadisin Abdullah ibn Abbas, hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito shi, hadisi na Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 6400. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas al-faragu wa siha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu ni'imomi guda biyu da yawa daga mutane hasara su shi. Mafi yawan mutane hasarar waɗannan ni'imomi suke, ba sa cin gajiyarsu, ba sa cin moriyarsu, har kuma ni'imomin su wuce. Da yawa daga cikin mutane suna takka mummunar hasara game da waɗannan ni'imomin, a madadin su ci gajiyar ni'imomin hasarar su suke. Domin algabunu shi ne dukan hanci, algabunu kamun gake na, wato shi ne mutum ya je bai san farashin abu ba a doka masa, ko kuma bai san yanda farashin yake a wajensa ba ya je ya siyar ya fadi. Duk wannan suna kiran wannan maghbun. To wanda duk ya je kasuwanci ya fada a kasuwancinsa, wannan ba shi bane dukan hanci ko algabunu mafi hadari sama da algabunu a waɗannan ni'imomin guda biyu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi yace as-sihhatu wal farag. Da yawa sai mutun ya faɗi rashin lafiya yake gane ni'imar lafiya. Sau da yawa sai mutun ya zama so committed yake gane ashe da yake zama wani baya aikin komai ashe hasaran lokaci ya dinga. Yanzu yana dan neman lokacin da zai yi wasu abubuwan sun gagare shi. Rayuwar gida ta iyali ta shigo. Rayuwar wurin aiki ta shigo. Rayuwar neman abinci sabgogi da yawa duk sun shigo shi. Kila shi ne babba a gidansu. Mahaifinsu kuma ya tsufa ko ya rasu. Duk abin da ya shafi kannansa shi ake sawa a gaba. Da haka in baka gan shi tare da su ba, to za ka gan shi tare da su a waya. Duk wanda ta kulle mar shi zai kira. A lokacin da babansa yana raye shi ma gani yake ana yi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaga lokaci, kaga lafiya, wallahi ni'imomi ne guda biyu. Yanzu kaga da lokaci wani za ka ga ya samu ɗaya bayan ɗaya, wani lafiya sakalau amma bai da lokaci. Wani kuma ga lokacin amma ba shi da lafiya. Sai Allah ya haɗa maka guda biyu, baka gode ba? Kai yanzu kalau kake, kuma kana da lokaci. Wannan ka yanzu yana nan akwai lokacin kowane iri, baya aikin fari, baya aikin baki, kullun yana nan amma ba shi da lafiya. Wani shi kuma lafiyarsa kalau amma iyalansa ma hakuri suke da shi saboda ba lokaci. Wani abincin da zai ci, lokacin da zai dan zauna ya ci wani abu gagara sai ya ci. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka gan kana da lokaci, ka gan kana da lafiya, to wa'annan abubuwan guda biyu ni'imomi ne kuma ba sa dawama. Ai ne mawaki ya gaya ma wa ayyamul hadathati faqtanimha ala innal hadathata la tadumu. Yace kaga samartakan nan da kake kallo, wallahi ka riba ce ta, wallahi ba ta dawama. Duk wani tsoho da ka ganshi da kyar yake tafiya, komai nasa ya sakurkuce ya kwance, wallahi da ka karfan matashi ne irin ka. Shi ma lokaci ne ya ja ya zama yanda kake gidansa, yake tashi da kyar, yake tafiya da kyar, bacci baya samuwa sosai, abinci baya ciwa yanda ya kamata. Shi yasa wani tsoho aka ce masa wai kai meye burinka a duniya, ce laita shabab ya hudu. Ya ga ga samari nan kawai ba su da manufa mala. Ya ga ga majiya karfi nan kamata a ce yanzu aiki suke tukuru dan in shekarun girma sun zo su huta. Amma yana kallon ga waɗanda sun zaɓi su wahala bayan sun girma. Ga su nan dayawa cikin samari, ga su nan dayawa cikin matasa wanda wannan ya riga ya yi sainin kwantiragi, in ya tsufa wahala zai sha. Ga matasa nan, ga lokaci, ga lafiya, amma suna ta shiga. Aka ce dattijo ya yake laita shabab ya hudu fa ukbiruhu bima fa'ala al-mashib, yace ina ma samartaka ta dawo, yace da na labarta mata irin illa tsufa. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam farkon wahayi da aka yi masa na yattara, da ya taho cikin firgici da tsoro bayan na na Khadija radiyallahu ta'ala anha, ta yi duk abin da ta yi na kwantar masa da hankali, ya yi ta tafi da shi wajen Waraka ibn Naufal. Waraka ibn Naufal dattijo ne tsoho a wannan lokaci. Bayan an yi masa bayanin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani, ya gaya masa cewa wannan wanda ka gani mala'ika ne, irin wanda ake aiko su Annabi Musa da sauran annabawa. Yace akwai al'amari mai girma ta tare da kai. Yace ina ma lokacin da za a aiko ka, lokacin da mutanenka za su kore ka, ina ma ina da karfi. Wannan sai yake nuna maka kaga kuruciyar nan, wallahi lokaci ne mai kyau, lokaci ne ingantacce na gina rayuwa mai kyau. zaman banza bai ganka ba zaman majalisa ba haka bane danna dannan waya ba lokacin sa bane zaka yi da nadama zaka yi nadamu alama fata kai iya bakin kokari yanzu wannan gabar da kake kallo duk wanda yake da plan in ma ka dauki na yan boko ne ya shirya wa kansa wata wani plan na nan gaba a yanzu ne fa ko ibada yanzu ne kake da lokaci lokacin da Abdullahi ibn Amr ibn al-As akai ta jakin ja da shi akan sai yayi ibada mai yawa annabi yana rage daidai gurgudu shi ma da tsufa yazo ya iya wani bawan Allah wani dattijo ya rasu Allah ya ji kansa da rahama yana bada labari yace da shi lokacin yana kan ganiyarsa yace ba sai an kama mai ba shi kadai yake sunkutar buhun shinkafa buhun masara mai 40 mai L ya dora aka ba a kama masa a lokacin da yake magana da kirinci ta shi fatubudi lakal ayyamu ma kunta jahila da aka wannan gabar ta lokaci dan uwa ka amfane ta wallahi in kaga waɗanda ba su da lokaci ko sai ka tausaya rayuwar su ba wani jin dadi da su babu ko kudi ne yake mutum yake da shi ya zama ba shi da lokacin hutu ba shi da lokacin gana da iyali ba shi da lokacin bacci ba shi da lokacin wallahi tallahi azaba suke zama masa wannan kudin mutum a ban daki da wayoyi a ban daki duk inda ka gan shi waya ce wannan yana yi dazuke wannan haka mutum ya zama kamar tabbabe ka ga rashin lokaci saboda ka yi maka ba yanzu ka ga ba abin da ya shafe ka dan uwana matashi ba ka san nawa ake sai da buhun shinkafa ba yanzu ba ka sani ba ta yi tashin goron zabi ko tana nan yadda take kai ba ka da business da ita yanzu ba za ka dage kai hadda alqurani ba za ka dage kai ibada da take mata ba sai kai ma ka shigo cikin layi ba ana tsoratar da kai bana ana ce maka aure zai hana ka amma za ka zama mashigul yanzu da kai kadai ne in ka kai sha biyun dare ma a waje ba wanda zai ma hisabin cewa ya akai ka dade maka amma in duk lokacin da kai aure to kuma ka ajiye wani mutum wanda shi ma a cikin lokacin ka ya shigo yanzu ana nan duk ran da ka haihu ka bata kulawa ka ba danka kulawa tana buƙatar time din ka yana buƙatar lokacin ka kuma an tabbatar da cewa duk dan da aka hana shi lokaci sai ya rama duk dan da aka hana shi lokaci kace baka da lokaci so committed da yazo da Allah dan so akwai yaran da sun fada shaye-shaye saboda iyayen su ba su da lokacin su yana da damuwa yana so ya tattauna da baba sa yazo tana da ladan waya ta ce kai hakuri kai ka cika korafi ko ma yazo wajen baban sa ya ce kai shi ma yana kan waya ko computer yana da ladan ba shi da lokaci kuma yana cikin damuwa akwai da dama in kaje wajen rehabilitation center in kaje wani dalilin da yasa ya fada shaye-shaye rashin ba shi lokaci iyayensa ba su da lokacin su ina sake baka wa'annan misalan ne dan ka gane muhimmancin lokaci in kana da shi sanan dan Allah zagaya asibitoci ka zagaya asibiti wani ya kai wata uku kafarsa a race take a jikin kugiya a asibitin dala ko yana so ya zo wajen wa'azin nan ba zai iya zuwa ko shi ne janjalo sarkin kasuwa in yana so ya je kasuwa ba zai yi ba in ka ga shi kuma yanzu tashi ta same shi gashi ba shi da lafiya tashi ba shi da lafiya wani yana gida yanzu ya ku shekara 1 2 3 bai leko waje ba to duk ba za ka yi aikin alheri ba sai an fada wannan layi kaga kenan ashe akwai lokacin da bin Allah ya fi dacewa duk da cewa kowane lokaci na bin Allah ne amma babu wanda ya fi morewa a bin Allah sama da matashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yake cewa ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane suna asara ba sa dubata su kuma in ka kalla zaka yadda da ni akan haka hatta duniyar ita kanta akwai waɗanda ba su shirya ba karka dauka wai lahira ne wani kawai ke sakaci da ita duk mutumin da zai zo ba shi da schedule ba shi da program a rayuwarsa ya zama kamar jifatan billayl himaran bin nahar nabi sallallahu alaihi wasallam ya sunfa da mutum ya zama mushe da daddaraja ki da rana jaki da rana kawai sai dai kawai ci abinci ba shi da kawai daga wannan ino ya koma wacan da yi kawai ya shigo na daki ya fito ya kawai shi kenan ba shi da program ba shi da schedule ba shi da program sannan da daddare kuma yazo ya tabbaci su saboda haka waɗannan ni'imomin guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana suna wucewa kuma ya gaya mana da yawa daga cikin mutane suna zama victim a kansu la'alla wannan jan hankali da fadakarwa ta ja hankali na da naka mu ƙara gane muhimmancin waɗannan ni'imomin kuma rike su mu kuma ci gajiyar su mu more su kafin su zo su kubuce domin wallahi ba sa zama kuma wallahi sai su wuce to kafin su wuce din kai kokari kai aikin da ya kamata hadisi na biyu hadisin Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi ya kawo shi a cikin al-Mustadrak mujallad wato hadisi na 7846 hadisin akwai maganganun malamai ga tsakanin masu ingantawa da masu rauninawa amma dai ala ayyati halin malamai sun inganta banar hadisin ta inganta duba da wasu nusus ko hadisin da muka karanta na Bukhari wanda ya gabata zai iya zama shahid akan hadisin da zamu kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ightanim khamsan qabla khamsin karibaci abu biyar akwai biyar da zasu zo su mai gurbin shi ka ci gajiyar abubuwa guda biyar kafin biyar din da zasu zo su tafiyar da su su zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce shababaka qabala haramik ka ci gajiyar samartakan nan taka kafin tsufa ya zo wannan samartakan da kake kallanta a kwana a tashi tana tafiya kuma tana gushewa tana karewa in dai ka taso kaga manyan gidanku suna karewa to girma ya kama ka abun duk da da sai dai ka ji kamar yadda na faɗa dazu ko shawara da kai ba ai duk wutar da ta taso kawai dai ka ji an kashe ta ya aka yi aka kashe ta ba kamar sani to duk ran da mai wannan kashe wuta ya zama baya nan yanzu kai ake zuwa kai kuma to girma ya riga ya sami ka zala ya ce karibaci kuruciyar nan ka more ta kafin tsufan ka yanzu kenan in ka fahimci wannan gabar ko ka ki ko ka so in dai ba Allah ne ya takaita maka kwanakin ka tun kana saurayi ka mutu ba to kana nan wannan tsufan yana nan yana jiran ka kuma ko ka ki ko ka so in yazo akwai abubuwa da dama da sun baka sai dai ka hakura kuma dadin bin Allah da kuruciya in ka tsufa ka kasa Allah zai ci gaba da baka lada Allah ya yi maka wannan alƙawarin ka bi shi da samartaka to lokacin da tsufa ya zo ka kasa Allah madaukakin sarki zai ci gaba da baka ladan aikin da yanzu tsufa ne rashin lafiya ce ta sa ka kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa sihhataka qabla saqamik ka ci gajiyar lafiya ka kafin rashin lafiya wannan shi ma kaga hadisin da muka karanta na baya ya tabbatar mana da wannan wa ginaka qabala faqrik sannan ka ci gajiyar wadata ka kafin talauci domin kowanne za ka ga wani wadata da farko wadata tsakiya talauci a ƙarshe wani talauci farko talauci tsakiya wadata ƙarshe kowa da irin tasa jarrabawar. Dan haka akwai lokacin da ko baka talauce a kuɗi ba, to zaka talauce a zuciya. Saboda haka lokacin kafin talauci na hakika ko talaucin zuciya ya kama ka, in kana da wadata yi maza kai aikin alkhairi. Duk wanda zaka taimake shi taimake shi kawai. Ba wani jan kafa. Duk ɗan uwanka wanda zaka taimake shi Allah ya maka wadata taimake shi kawai. Domin akwai talauci zai biyo bayan wadatar. In ma talauci bai biyo bayan ta ba, mutuwa za ta biyo bayan ta. Domin ita duk wadata ko dai ta kare ta baka ko kai ka kare ka mata. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa faraga ka kabala shuguna, ka kuma yi kokari ka ci gajiyar lokacin ka kafin rashin lokaci ya same ka. Sai na karshe wa hayata ka kabala mautik. Manyan malamai sun inganta wannan hadithin, wasu malaman kuma suka ce in akwai irsali, kamar akwai wanda suka ce ya inganta amma hadisi ne mursal, to amma ma'anarsa in ka ɗauko ayoyi da hadisai duk za su koma cikin ma'anar, za ta koma cikin su, da haka ma'anar hadisin ta inganta. Hadisi na ƙarshe da zan takaita akan abin da ya shafi hadisai, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazulu qadama abdin, hadisin Tirmidhi. Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin na 2417. Manzo Allah yake cewa la tazulu qadama abdin yawmal qiyama hatta yus'al an umrihi fi ma afna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce digadigai kafafuwan dan adam ba za su gushe ba, suna tsaye a ranar tashin alkiyama har sai an tambaye shi yayi da lokacinsa. Da haka akwai hisabi a cikin mintunanka, akwai hisabi a cikin awoyinka, kai ta chatin, kai ta surutu, kai ta zaman majalisa, kai ta ɓata lokaci, ka sani dai akwai wannan hisabi. Allah maɗaukakin sarki sai ya ma hisabi a kan mintunanka, sakanninka, awoyinka, yininka, watanninka, shekarunka, duk an tambaye ka. Allah ya gaya ma primary assignment ɗin da ya turo ka yi a duniya, shi kai ko kuma wani abu ka tsige kana yi, duk abin da zai hana ka ka sauke primary assignment ɗin da Allah ta'ala ya halice ka dan shi, wallahi sai kai nadama. Duk da cewa akwai hadisin sa'atan wa sa'atan ya hanzala, ba wai ana nufin in rikide kai juyin juya hali ka zama wani karamin mala'ika. Yusabbihuna al-layla wa an-nahara la yafturuna, ba haka ake nufi ba. An san dole dan adam yanayinsa da yanayin sinadaran da aka halice shi ba zai iya ba, dan ba mala'ika ba, ba zai iya ba ya dauko 24 hours. 24 hours sallah, karatun Qur'ani, zikiri, kawai yake 24 hours. Yau haka, gobe haka, jibi haka, haka rayuwarsa. Wannan sufufin mala'iku ce. A rayuwarka, manzo Allah ya ce inna li jasadika alayka haqqan. Kai kanka jikinka yana da haƙƙi a kanka. Wa li zawjika alayka haqqan. Matarka tana da haƙƙi a kanka. Wa li waladika alayka haqqan. Ɗanka yana da haƙƙi a kanka. Wali zaurika alaika haqqa, abokinka dan uwanka da ya kawo ma ziyara, kai attending ɗinsa ka saurare shi, shi ma yana da haƙƙi a kanka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙwarewa da gogewa a rayuwa shine fa'ati kulli bi haqqin haqqa, ka ba wa duk mai haƙƙi haƙƙinsa. To kai ma kanka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkasa mana yanda ya kamata mu yi ibada. Manzo Allah ya ce khuzu min al-amali ma tuqiqun. Abinda wannan laccar take jan hankali shine lallai ka sani lokaci yana da muhimmanci, tsarawa kanka lokaci, koda wasu mintuna sun dan zube, koda wasu yan awoyi sun kauce, amma dai in an zo an yi zube ban ƙwarya, za a samu kaso mafi tsoka na lokacin ka abu mai amfani kai ko dai wanda zai amfane ka a duniya ko wanda zai amfane ka a lahira in an samu wani nau'i na bata lokaci to ya zamto abu ne wanda ba zai zama yayi illa ga lokacin ka ba kana lokacin da zaka tattauna da wasu kana lokacin da zaka hira da mutane kana lokacin da zaka dauko waya ka daddanna amma lokacin da kake ba waya dan uwa ya yawa lokacin da kake ba social media ya yawa lokacin da kake bayarwa wajen musu akan abinda ba shi da amfani ko musu akan kwallon kafa ko musu akan siyasa ya yawa ya yawa shin wannan awoyin da kake yi kana wa'annan abubuwa kana ire-iren waɗannan awoyin wajen bin Allah subhanahu wataala domin wani malami ya ce in ka shekara 60 a duniya kuma kana baccin awa 8 to awa 20 bacci kai ta yi ya shekara 20 afwan shekara 20 bacci kai ta yi indai kana samun isasshen bacci kana baccin awa 8 kullun a tsawon shekara 60 to ka lissafa shekara 20 bacci kai ta yi idan kana awa 8 kama daga primary ko nursery primary secondary tertiary institution aiki ko sana'a abinci neman abinci ko kasuwanci in kana bata awa 8 kuma ka shekara 60 a duniya to a wajen neman abinci kaza kaza shekara 20 saurana to a kwashe shekarun da baka wasan me kake ba an kwashe shekarun balaga bin Allah wai gaba ɗaya guda nawa kai kai in ba dan Allah yana da rahama kai ka doshi Allah mai baka aljanna to me kai kuma a wayannan yan awoyin a ce tsaya kai riri ta kai abin da ya kamata kuma ka tsaya kana cewa mutane shirye kuma lalle ne ka shekara 60 nan a duniya kaddara ma duk wanda ke cikin masallacin nan ya haura ya kai shi 60 ko ya haura 60 in dai ka kai 60 kuma kana baccin awa 8 to a tsawon shekara 20 a 60 bacci kai ta yi tsawon shekara 20 saura shekara 40 rayuwar karatu da ta aiki da ta neman abinci in dai kana bata awa 8 to shi ma a ciki shekara 20 a wannan ka karar da su saura shekara 20 mu dauka ka fara sallacin kana shekara 7 takalifanci bai haukan ka ba sai da ka balaga shekara 10 nawa kuma duk sallar da aka ce hayya ala salah hayya ala falah in ka zo kai minti nawa kake dan Allah minti a tattara sallolinka azhar la'asar magriba isha asuba duk in an tattare kana wucewa daya a cikin su awa nawa kake akan wayarka dan girman Allah karfe nawa na dare kake kaiwa kana da nadan waya so hakan kana ta ganin kamar ba illa kake wa kanka ba ko kana ta ganin kamar ba wani abu bane wayannan awoyin da kake dauka ko wallahi za su shafi rayuwarka wallahi sai sun shafi rayuwarka kuma wallahi ba za ka yi aure ba za ka tafiya ta tura shi da ka zauna ka yi abin da ya dace to da kila matakin da ka kai har a gurin Allah da ka wuce haka da ka sani in ma ka yi abin da ka ga dama ka ce lokacinka ne to ka sani Allah ta'ala zai maka tambaya akan lokacin ya ka tafiyar da shi magabata na kwarai babban salaf Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala yana cewa ya yabna adam innama anta ayyam fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk malam Hassan al-Basri yake cewa dan adam saurare ni da kyau bude kunnuwan ka saurare ni kai dinnan da kake kallon ka dinnan ba wani abu bane kai lokaci ne kawai mintuna ne sakanni awoyi duk kai lokaci ne kawai duk sanda wato yau zahaba yawmuk duk sanda kwana ɗayan ka ya tafi zahaba ba'du to ka sani wani bangare naka ya tafi wannan magana da nayi ishara zuwa gare ta dazu maganar Malam Hassanul Basri ce shi sa in kana neman mutanen da suka yi amfani da lokacin su ka karanta tarihin manyan magabatan nan namu Imam Nawawi gaba ɗayan shekarar sa 40 ko da 2 ko da 3 amma ya rubuta littafai sun fi guda 100 chatin ya tsaya yi kai ko su wayannan turawan da suka kawo mana chatatan nan in shi suka tsaya yi za su kai inda suka kai ko su da wannan bata lokacin suka tsaya yi to wallahi tallahi su ma da ba su cimma abinda suka cimma na nasarorin rayuwar su ba saboda duk rayuwar hatta ta duniyar time lokaci ah in har za a an yi hira ina yawan ba da wannan misalin an yi hira da wani dan fitaccen dan film mature ne da aka hira da shi aka ce wai yana kallon film yana yanda yake burge mutane ana kallon fina-finan sa yana da followers yana da viewers sai ce shi kwata-kwata baya kallon TV ma a rayuwar sa zai zauna ya film amma baya kallo aka ce to iyalanka fa yace eh a gidansa ana kunna TV sau daya a sati kuma shi ma sau ɗayan awa ɗaya ake kunna yara a gaban baba su in an yi awa ɗaya za a kashe su wani satin shi yasa hatta a duniyar suka fi mutum gajiyar duniyar to kaga kai in baka yi wasa ba za ka zama khasirar duniya wal akhira a nan sun ma zarra sun maka nisa duk wani technology nasu ne komai ba ka iya sarrafawa sai an kawo ba sai sun gama yayin abu da shekaru masu yawa sun gama yayin sai zo maka kullun cikin research kullun sun gano anya karatu suke ba bincike suke ba an gano mafi lalaci cikin waɗannan fararen shine wanda yake iya karanta page 50 kawai a rana wannan ba shi da reading culture reading habit baya iya karanta sama da page 50 karatu shi sa Allah ya ce ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum an alakhirati hum gafilun a can kadara su kuma can din ma ka shirya an ga ma nan da ma su ba su san wata rayuwa ba banda wannan to ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wannan duniyar ita da anan suke baje kolin su shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir to saboda haka anan duniyar ga su amfani suke da lokacin su suna amfani da lokacin su suna riri ta lokacin su mutum ba da wuya ka gansu kawai mutum yana zaune yana ta garan ba mun ba dan iskan gari ba a can din ya san muhimmancin lokaci zai zo kaza zai tashi kaza daga nan zai yi kaza suna tsatsi yana da memo din su da yake tsare-tsare zai kwanta lokaci kaza zai karanta jarida lokaci kaza zai dan zauna ya huta ya yi tunani a cikin gadin din sa lokaci kaza ba dawa ba sallah ba azumi ba zikiri ba karatun qur'ani ba sallah ba salati duk babu amma ya iya zama ya tsara wa kansa gari ya waye ya tashi in ma ka zo ya ce gaskiya ba yi da lokacin ka baka gaya mai zaka zo da aka bai sa ka a cikin shedul ba bai sa ka a cikin shedul ba wanda musulmi ya kamata ya zama yana da ankarewa game da abin da ya shafi lokaci da kuma muhimmancin da lokaci da amfani da lokacinsa ba sama da musulmi domin aikin da za ka yi ka samu aljanna maɗaukaki ya suna da alaƙa da lokaci aikin da za ka yi ka zama na kusa da Allah subhanahu wa ta'ala a ibada yana da alaƙa da lokaci aikin da za ka yi ka shiga cikin ɗan ajin tubarkalla yana da alaƙa da lokaci duk yana da alaƙa da lokaci bidaka kayi kokari kaga cewa kari baci lokacinka wajen tsara wa kanka abin da ya kamata. Muna item na biyar. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dalai dan Mas'ud yake cewa ma nadimtu ala shay'in nadimi ala yawmin garabat shamsuhu na kasa fihi ajali wa lam azil fihi amali. Dalai dan Mas'ud yake cewa ban taba yin nadama akan dan na rasa kudi na ko dan na rasa wani abu na moriyar duniya ba, yace ban taba nadama in ciji dan yatsa akan kubucewar wani abu ba. Irin nadamar da nake yi a ce rana ta fadi, rayuwa ta shekaru na sun ragu, rayuwa ta ta ƙara tauyewa amma aiki na bai ƙaru ba. Wato shi in ba gani yayi kullum jiya kaza yayi yau ya dora akan wannan ba, to a nadama Abdullahi dan Mas'ud yake. Ina ga wanda kullun aikin sa baya yake ba ma gaba yake ba ko a cikin sa. Daga cikin magabata Imam Shafi'i, Imam Shafi'i shi kuma ce maka yayi alwaqatu kasai. Imam Shafi'i ko ta ga ma lokacin nan abokin fada ne yana nan ya zare kan sakalin sa kai ma zare naka, yace illam tuqatti'uhu in fa baka yi sauri kai masa shiga sauri ka yanke shi ba, to kafa shi zai yanke ka. Da aka yi kokari kafin ya yi maka shiga sauri ya yanke ka, kai ka yanke shi. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa kaga asarar lokaci, wallahi kai asarar minti ɗaya ba kai wani aiki da zai kawo maka cigaba a duniya ba, ba kai wani aiki da zai kawo maka cigaba a lahira ba, wannan mintin in aka ce mai kai ka amfana a duniyance ko a lahirance ba za ka iya faɗa ba. Ya ce to wallahi tozartar da lokaci da asarar lokaci ya fi mutuwa, gara ka mutu. Jibin al-Qayyim da ka rasa minti ɗaya a tambaye ka lahira mai kai da wannan minti ɗayan kai durudu ba ka san mai kai da shi ba, ce wallahi gara ka mutu, rayuwarka ba ta da amfani. Domin tarawa kanka tambayoyi kake da baka da ansar su, in har baka san muhimmancin lokaci ba, lokaci zai ta tafiya, baka san me kai ba na maslahar duniya, baka san me kai ba na maslahar lahira, Allah gara ka bucin. Jibin al-Qayyim yace domin ita mutuwa za ta raba ka ne da duniya, shi ko asarar lokaci zai raba ka da Allah ya raba ka da lahira, ba gara ka mutu ba. Shi hasarar lokaci wato shi ainihin wato abin nan mutuwa za ta raba ka ne da duniya kawai, ka mutu shi kenan, ka bar duniya ka tafi wani matakin, amma ka ga asarar lokaci ita kuma tana yanke alaƙarka da Allah, dan Allah ba ruwansa da sabga kan baka san muhimmancin lokaci ba. Allah maɗaukakin sarki ya muhimmantar da lokaci kuma ya ce ka kula da lokaci. Lahira duk gaba ɗayanta tana da alaka da lokaci, shi yasa aka kira ta da sa'a, lokaci ce. Gaba ta bakwai fa'idojin da zaka samu in ka zama mutum ne kai mai kula da lokaci, kuma yanzu ba da ka ɗauki wannan tsarin cewa za ka kana wani bature. An fahimta ko? Da ka ce za ka abin nan kawai za a ce ka zama bature. In mutum ya zo ka ce da Allah kaga yanzu Ibn al-Jawzi in ka kawo masa ziyara ko, domin yana daga cikin magabata, yana daga cikin mai wanda ya rubuce da yawa, an ce duk zan da ka kawo masa ziyara sai ya baka gamba ka fice masa. An san gamba ai ko? Alƙalami yana da gamba da yawa tunda rubutun su khat ne na hannu suke yi. Da haka in ya zo mai kwan kai sai masu rutu shi yana da yana rubutu, in ka faɗi mubtada kafin ya faɗi khabar din ya baka ansa ya dan yi sadara, yana yi haka zai saurare ka, yana tunda ɗinka kuma ya haɗa ka da shi, da ka zo zai ce to kai dan ce maka da ba ina abu nan fike min wannan alƙalam, ga alƙaluma nan ka fike wannan ka aje masa, ka fike wannan ka aje masa, ka fike wannan ka aje masa. Yanzu wani kawai kana sauri fa ganka a sauri sai wani ya kwana biyu ma duba ko sai rike ka yace maka wasu hutai wanda ko ko ya kira ka a waya yace maka zance yace maka surutu yace maka surutu ko kuma kace wani abu kake ji haushi ina fata an gane akwai fa'ida ne charin yawa game da kula da lokaci na farko daga cikin fa'idar da zaka samu in ka zama mutum ne kai ne kula da lokacinka wato zaka samu ƙarin kusanci zuwa ga Allah yanzu kaga duk abubuwan da ake cewa mutum ya je makaranta cewa wallahi ba time ayyuka na alkhairi mutum ya dinga wallahi ba lokaci ne kaga ba lokaci amma fa ka duba za ka ga cewa inda zai zauna yayi wa kansa tsari wallahi akwai lokaci mai isasshe da yake da shi yanzu wannan kace hadda Qur'ani sai ci ba ta yi amma ina gaya maka a waya zai iya awa uku ba za ta haddatar da kai Qur'ani wallahi in kullun zaka ba Qur'ani hawa ku wallahi na san zaka haddace Qur'ani mutum zai ji labarai kamar yadda nake ta faɗa mutum zai ji wani za ka ga in bai ji a radio ba zai ma abocin jarida ne in dai har za ka ji labarai minti 30 nan minti 30 can minti 30 nan banda kuma abubuwa shi sa suka ce inda za ka zamanto mai kula da lokacinka wallahi za ka ga auki da lokacin kamar mutum ne yana harkokin kasuwanci kudaden suna ta zirarewa ya rasa gane kan kasuwancin nasa inda zai zauna ya yi tsari ya kula da ina kudin yake shigowa ya kudi yake fita ya rage wasu hidindimu wanda ba su zama dole ba zuwa karshen shekara in yi lissafi zai ga shi ana samun riba me yasa da yake faduwa ba hisabi baya wa dukiyar sa hisabi to kai ma za ka ga lokacin da zaka zauna yau in na tashi da safe zan tashi karfe 4 da rabi misali in na tashi zan yi alwala zan yi nafulfuli zuwa lokacin alfajir yace to zan yi rak'at alfajir in nayi zan zo masallaci zan yi sallar asuba in yi sallar asuba zan zauna in yi azkar bayan sallar asuba ko kuma bayan azkar din zan yi karatun alqur'ani na minti 30 ko na awa daya daga nan kuma kila in ba min shadul bane da safa zan dan koma in yi bacci zan tashi karfe 9 ma'ana dukkan zaman to kana haka dace ko da yaushe in ka tashi ka san a daidai lokacin da ka tashi abu kaza ne next duk sanda ka gama wani abu ka san abin da ke gaba kuma kaza ne shi yasa suka ce wannan lokacin da za a yi ma hisabi kai ka fare wa kanka hisabi kamar yadda sayyidina Umar yace asibu anfusakum qabla an tuhasabu yanzu dare yayi za ka kwanta sai ka dauko program ɗinka sai ga me kai fele a lokacin ka dai kaga kai kaza da kace cikin abubuwan da ka tsara kai kaza sai kaga 70% na abin da kace za ka yi kai nasara inda aka dan samu ƴan abubuwa 30 ne to 30 din ma za ka shiga tunanin me ya jawo su mewa a nan sai ga gobe a ciki sai ga kila 5 ko 10 sun rabu sai ga ka sake hawa ka kai kamar 75 to shi yasa sai ke cewa wai duk wanda yake kula da lokaci wannan kula da lokacin yana ƙara masa samun kusanci zuwa ga Allah ta hanyar ibada domin ya san ko bai sallah ba sai lokacin da ya wuce ko bai karatun Qur'ani ba sai lokacin da ya wuce ko bai zikiri ba sai lokacin da ya fita ko bai aikin alheri ba lokacin da zai tafi kuma za a tambaye shi na biyu wai kula da lokaci yana taimakawa mutum wajen samun ilimi mai amfani kula da lokaci yana taimakawa mutum wajen samun ilimi mai amfani haka duk mutumin da yake so ya samu ilimi mai amfani sai ya kula da lokaci abu na uku hatta samun ci gaba a rayuwarka ta kai kadai ko rayuwar al'umma yana da alaka da kula da lokaci shi yasa duk al'ummar da bata san muhimmancin lokaci ba ci gabanta ba wannan azo a gari take ba duk mutumin da shi a karan kansa bai san muhimmancin lokaci ba in ka kalli rayuwarsa ka kalli kuma wasu sa'annin sa wa'anda su sun yi wa kansu ka'idoji suna tafiya akan lokaci a cibnan din da suke samu baya samu haka kenan hatta at-taqaddum ci gaba yana da alaka da kula da lokaci abu na hudu yana zama wa mutum rigakafi daga kasala da sakaci. Abu na biyar, yana sanya mutum ya zama abun koyi wajen tsari. Za a dinga reference shi. In ka zo kana abun da za a ce ba ka ganin wani, ai shi ma wannan kaman ka ne, shi ma yana kaza amma kaga da yake yana da tsari, yayi kaza ya tsara kaza, gashi nan kuma hakan yana yin kaza, yana iya yin kaza, yana iya yin kaza, sai ka zama to wani mudubi da ake referring zuwa gare ka. Saboda an ga kana da kula da lokaci, kuma ana ganin irin tasirin da kula da lokacin ka yake samun maka a rayuwarka ta duniya da cigaban da kake samu da kuma rayuwarka ta lahira. Sannan kula da lokaci zai sanya ka karabo ta duniya da lahira. Wayannan suna daga cikin fawaid kadan na al-muhafaza 'alal waqt. Zaka samu waɗannan abubuwa. Sannan illar tozarta lokaci. Illar da ke tattare da cutuwar da mutum yake akan lalatar da lokacinsa ba tare da ya amfane shi ba. Suka ce na farko akwai tozartar da damammaki da Allah Ta'ala ya ba ɗan adam na yin ayyukan alkhairi. Akwai damammaki da yawa. Saboda Allah maɗaukakin sarki so yake ya gafarta ma. Allah maɗaukakin sarki so yake ya mara rahama. Allah Ta'ala so yake ya baka aljanna. To duba da waɗannan abubuwan na alkhairai da Allah Ta'ala yake nufin ka da su, ya gaya ma sabubban da za su baka haka. Da haka daga cikin illar da za ka samu in baka kula da lokaci, duk wata dama da Allah ke ba ɗan adam na ya ribaci wannan damar ya aikin alkhairi, baka samunta. Abu na biyu, za ka ciji ɗan yatsa kai nadama a nan duniya, kuma za ka yi nadama a lahira. Duk wanda baya amfani da lokacinsa, to abin da zai faru kenan. Sannan abu na uku, zai samu rauni a iliminsa, zai samu rauni a cigabansa. Kasuwa ce, shi wannan yana fita da wuri. Kai saboda ba ka da shedul, ba ka da manufa, wata ranka fita da wuri, wata ranka makara, wata rana haka, wata ranka fita takwas, wata ran sai goma, wata ran sai sha ɗaya, haka kake. Ba ka, kana da bambanci sosai ko da tsayayyun kwastomomi wanda yake da lokacin fita da lokacin tashi, sai ya fi ka samun cikakkun kwastomomi. Domin an san confirm karfe kaza yana nan za a same shi. Kuma duk yanda kake san abin za a ce a wani a haka ina ya tashi. Ai wani shi time kada lokaci yana yi ya tashi. Saboda lokacin nan shi kuma ya tsara ya yi programming daga nan kuma kaza zai je. Amma wanda ba shi da manufa za a gan shi kawai zai kai karfe 8 a kasuwa, karfe 9 a kasuwa, an tashi da kasuwar ma an rufe shago, sun yi alwala ko sun shimfiɗa tabarma suna ta hira. Ka je kasuwanni za ka yi dinga ganin irin wannan. A rashin kula da lokaci da tozartar da lokaci, daga cikin illarsa akwai gurɓata tarbiyya da kuma faɗawa cikin saɓon Allah da kuma shagaltuwa da abubuwa na wasanni waɗanda suke marasa amfani. Duk wanda bai san muhimmancin lokaci ba, to za ga lokutansa a ire-iren waɗannan abubuwan marasa muhimmanci, marasa amfani, wanda shi wanda ya san muhimmancin lokaci ba har muƙarana yake yi, wannan ya fi wannan muhimmanci, wannan ɗin ma yana da muhimmanci, amma wannan ya fi muhimmanci, to bari in sha haka. Mai kula da lokaci shi ne wanda za ga yana ganin wannan yanzu ya kamata a yi shi, wannan kuma zan iya barin sa sai gobe. Yana da tsarin da ya san wannan yanzu ya kamata, wannan ana iya jinkirta shi sai yau ko gobe ko jibi. Duk mai kula da lokaci yana da wannan. To misali, wace shawara za a baka wajen kula da lokacinka? Kana so ka zama mutum mai kiyaye lokaci. Yanzu ka ji muhimmancin lokaci, ka ji amfanin da fa'idojin tattara lokaci da kuma ririta shi, ka ji kuma illa da haɗarin rikan wasa da lokaci, to ya za ka yi yanzu kana so ka koyi yanda za ka tafiyar da lokacinka? To yanda musulmi zai zama mai kula da lokacinsa, farkon abin da zai lazumta wa kansa ya tabbatar yana yin sallolin farilla a kan lokacinsu, ya saba kawai. Ba sai ya rungumo ayyuka da yawa ba, sallar farilla dai ya san masallacin da yake salla da asuba a karfe kaza suke salla ya san masallacin da yake bin su salla azhar karfe kaza suke yi ya san masallacin da suke salla la'asar karfe kaza suke yi ya san masallacin da suke yake salla magriba su da isha karfe kaza ne to ya zaman to regularly yana zuwa waɗannan sallolin yana yin su akan lokaci insha Allah ta'ala wannan dan ba ne in wannan tarbiyyar ta shiga jikinsa na duk sallolin nan ana dadewa bai rasa ɗaya daga cikin su ba a cikin jami'i to ɗaya ne daga cikin dalilan da yake nuna ya kama hanyar ba wa lokaci kulawa abu na biyu karatun alqur'ani wannan shi ma yana taimakawa mutum wajen kula da lokacinsa an gane ko karatun alqur'ani a cikin program ɗinka ka sa shi ko da ba da yawa bane fa karka ce to ai yanzu ni so nake in na zauna in dinga karanta izu biyar kuma sai in ga ban iya gamawa ba na a'a dauki gurgudu kawai ka dauki wani miqdari qallilul miqdar ka dauki wani dan adadi wanda kake ganin duk yanda za a yi wannan adadin da wuya ga gare ka karantawa amma hasara ce da ba sama da ita kana musulmi gari ya waye rana ta fadi ka kwanta bacci kawai ban karanta alqur'ani ba wallahi ba musulmin kirki bane ce mafi karanci a ce kana iya karanta wani adadi ko da shafi ɗaya ne tak kuma ka sanya mai lokaci bayan sallar asuba zan dinga karatun shafi ɗaya ko bayan sallar asuba zan karanta rabin izu ko bayan ya danganta da irin yanayinka da irin hazaƙarka da kuma himmarka a ba ka ganin iyayenmu irin na da za a ga ya riga ya sabo wa kansa da ya yi sallah sai a ce lazimi ne ce ko sallah ba ka yi sai ya gama ya sabar wa kansa lokaci yana yi sai ga ya ɗauki muta ya alwala walaha sai kai aka sa maka kyamar walaha ka ce ma ta tsofaffi ce ko me yake yi zaga da lokacin ya zaga gan shi ya yi alwala ya zo ya yi sallar walaha kai yanzu a matsayinka na ɗan kasuwa ba za ka iya yin walaha ba ka fita shago karfe 8:00 da 'yan mintuna lokacin walaha ya yi ka bude shago ka gaggasa kaya kai alwala kai sallar walaha sai ka ci gaba da kasuwancin za ka iya a matsayinka na ma'aikacin office ka je ana share-share kan a gama za ka iya yin sallah ka aji za ka iya yin walaha a matsayinka na labor an fita leburanci kafin burkila oganku ya zo za ka iya yin walaha ka aji mana aikan ya zo kana iya zama kai ta game kai ta danna-dannan waya kai ta kallon kaza kai ta kallon kaza shi fa duk rashin lokacin mu fa ya tattaru ne akan aikin alkhairi nan ne zaka dinga jin uzurrika ai ba lokaci ba tayin ba kaza ba kaza amma ka kalli duk activity inda muke gabatarwa na yau da kullum duk yana da alaka da lokaci kuma muna yi amma da an ce je ka makaranta sai ci kai makaranta ina lokacin yanci mutum ya fita da safa ya tafi kasuwa ka dawo ka gaji kai ka ce zo makarantar naushe-naushe an ci zuwa zai fi kamar yadda kuke zaunin nan a masallaci ya samu gurin da ya zama ya yi masa ya jingina a wani guri ya tsaya kawai ya saurari karatu na minti 30 ko awa ɗaya an sallame shi da haka daga ciki akwai tanzimul a'malil yawmiyya wato in kana so ka zama mai kula da lokaci to fa sai ka zama kana tsara ayyukanka na wuni ko dai kai timetable zananniya wadda gata ko a wayarka ko kuma kai a zuciyarka kai wa kanka timetable cewa za ka dinga yin kaza zuwa shi sa za ka ga yanzu Allah ya kama wani lokaci za ka iya yin saita abubuwanka a waya lokaci kaza za ka yi kaza ko da wani abu zai shigo ya mantar da kai daga lokacin ya za ka je alam yana tuna maka da ka duba alam ɗin waya ka san okay abu kaza ka ce za ka yi a jijiyar wannan lokacin kila in ka fara yin haka a haka yau da gobe za a waye gari yanzu ko ba alam da lokaci ya yi kawai za ka ji jikinka ya baka lokacin yin kaza ne ina fata an gane abu na uku ko na hudu shine neman ilimi duk yanda zake ka samu duk yanda commitment da sabogi suka yi ma samu wani guri da zaka dinga zuwa ka dinga jin qala Allahu qala Rasul amma sani kawai ai na wani a ka yanzu yanzu a yanzu yana masallaci su kansu a gida sun sada hawa ne a yanzu a abban har yanzu bai dama ta ai kun san yau ranar yau ranar litinin ce yana ya suna wannan masallaci arama amma bin yasir ko so an gane ku su saboda haka wannan abin shi ya kamata ya zaman to mutum yana neman ilimi saboda mun kai nesa da ilimi shi kansa a an karar da kai kana asarar lokacinka ba za ka sani amma kana halartar karatu yau da gobe zaka zaman to kana kula da lokacin kuma yau da gobe zaka ji kullun ana tunatarwa game da abin da ya shafi lokaci sannan abu na gaba shine nisantar zaman majalisa wadda babu wata fa'ida da ake samu in har za ku yi zaman majalisa to ya zaman to kun tsara wani abu da za ku amfani junan ku a zaman majalisar ko a duniyance ko kuma abin da ya shafi addini an zauna kila shawarwari ne game da za a ba wa juna game da yau da kullun game da rayuwar iyali game da rayuwar kasuwanci yanayin aiki yanayin kasa ma da al'amura suke tafiya a tattauna da kuma kawo tunaninnika na mafita wannan zai zama majalisa ce mai amfani ko kuma a majalisa ce ta karar juna sani dama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ja hankali game da zaman majalisa kuma ni dai a iya sani na kamar malam Bahaushe ne yake zaman majalisa ni dai a yanda na karanta ban sani ba ko wasu al'adun tunda baya ba mun shiga wasu wuraren ba kuma suna amma ni abinda na lura da shi in dai kuka yi makwabtaka da wanda ba Bahaushe ba cikin kabilun da muke da su musamman ba na arewa ba wanda suka shafi kudu to insha Allah sallar isha tana yi zaka ji gidan tsit kuma ni dai da wahala ta ga wani kabila cikin kabilun da muke rayuwa da su a kasar bayan sallar magariba ko bayan isha ga ya fito da benci ya sa shi ma wani ya fito da gidansa wani ya fito sun zo sun zauna ko kuma an shimfida katuwar tabarma ana shira in za a tattauna abubuwa na ci gaban rayuwa ci gaban al'umma ci gaban addini ba laifi bane dan an tattauna amma galibi majalis din da muke da su majalisan da muke yi majalisai irin waɗannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wal julus ala turqat yace na hana ku zama fa akan hanyoyin da na hana ku akan zama suka ce ya rasulullah malana buddun shi bayan da muka iya majalisan nan anan muke dan zama mu tattauna abubuwan mu na rayuwa mu tattauna kasuwanci mu tattauna addini mu tattauna kaza sai yace to in kun kafe kun ce sai kun yi zaman majalisa to ku bawa hanya haƙinta yanzu duk majalis da muke da su ba hanya haƙinta ake suka ce wa ma haƙƙo tsarifi ya rasulullah menene haƙƙin zaman majalisa ya bakin Allah yace ku dinga umarni da kyakkyawa ku dinga ana munkari na fata an gane ku dinga sadda idan wato fuskar idan ku kasa aga kenan kamata duk in ka zo kuma majalisa ga duk kowa yana kansa ya sunku ya kasa in za a kiyaye ka'idar da majalisar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bayar to shine kawai tunda dama majalisa sai an kama wani junction inda yake wani T junction za ka ga kawai an je an kama shi nan gurin nan ne majalisa inda za ka ga na kudu za ka ga na arewa za ka ga kullum duk wanda ya taho a gaban gidanka wanda ya taho da leda wanda ya taho a tsaka sai wanda ya taho a fujajan shi ma kana kalle da shi so saboda ka ga cewa sai dai ku gabdul basar a zo a ce muku da Allah wata mace bata wuce da gelan nan ba ku ce Allah ku babanta amma ya wuce gelan ma describing din da naka ya wuce gelan hatta kalmun ta ka gano ta kalmun da me zo bai a hannunta mai kaza duka kula dan haka wannan zaman majalisa shi ma yana daga cikin gaskiyar magana duk wanda suke wannan gaskiyar magana suna daga cikin mutanen da ba su san daraja da kimar lokaci kamata yayi ko su rage ko su samar da wani abu mai amfani a gurin su yin haka za su iya samun wani mai dan karatu a cikin su ko mai haske a cikin su cewa ne zaman nan da muke mai ta gulma mai ta zage zage mai ta cin mutuncin mutane muna zagin shugabanni muna zagin kaza muna kaza muna kaza ko mai ta hirarrakin marasa amfani me zai hana wani kai tunda ka iya karatun alqur'ani ka dinga koya mana qur'ani mana sai ga tariki dai daga majalisa ta koma majalis a wane kai mun ga kana abin da dan samu ne ko halabi mana ko ka sa mana 40 hadis ka dan dinga karantar da mu kai wallahi mu ka gamu ma dai wallahi dan karatun ma wallahi tun da yadda ana dan duka mu ana kora mu duk da muka buje ne wallahi karatun nan babu ni ko ta da baki ba giya ba da Allah dan samu ko kaida duraniya ko wani littafi na koyan harafi mu ka dan dinga koya mana muna ganin yafi zaman nan haka duk wannan suna daga cikin abubuwa ne da zamu yi mu amfani lokacin mu sannan akwai nisantar wasa'ilu tawasul al-ijtimai wannan su kuma sun riga sun zama annoba sai dai kawai ka san yanda zaka rage an gane ko sun zama wani magana disu wayoyin hannu da social media ta zama wani magana disu mutum kila har zazzabi yake yi wani ko kuma kaga ya shiga wani mood mara kyau din ba shi da data saboda yana ganin abun da ya saba yi ya shiga nan ya fita nan ya leka can haram da halal haza halalu wa haza haram ko ina to akalla ka ce wa mutane su nisanci wannan wani abu ne wanda yake gairu mumkin amma dai gaskiyar magana abun da shi wannan nake jan hankalin mu shine lalle lalle mu takaita mu'amala da waɗannan su kansu waɗanda fa suka kirkiro waɗannan app din nan fa wallahi an ce su ma abun ya fara damun su wallahi dan ban san ba zan iya tuna wata ƙasa ba da aka ce mata da yara sun fito sun yi zanga zanga akan harkar social media da mazaje suke su saboda kaga abun yana nuna su kansu da suka kirkiro fasaha domin akwai wani bincike na taba yin lecture akan social media shi kansa mai Facebook din a wannan lokacin ban sani ba ko zuwa yanzu tunda an yi ɗan shekaru ba ma shi da account shi da ya kirkiro Facebook din ya watso wa duniya ya gallabi mutane ake ta yinsa shi ko account din ma ba shi da shi ba shi da account kawai kudin ya kirkiri fasaha shi yan ana ta tara mu kudi domin a wannan lokacin da na yi bincike yana daga cikin matasa dan lokacin da na yi bai fi shekara 30 da wani abu ba lokacin da na yi lecture a wannan binciken da na yi yana daga cikin matasa masu kudi a duniya kuma ta wannan fasaha ce ya zauna kai ka san amfani da lokaci ya kirkiri fasaha ya kirkiri fasahar ya watso maimakon mu mu kalli ina fasaha za ta taimake mu a tattalin arzikin mu ina irin waɗannan social media din za su taimake mu a zamantakewar mu su taimake mu a addinin mu ba da ƙarfi can duk wanda yake harkar social media galiban ban ce duka ba za ka ga abubuwan duk da yake yi ba koyan ilimi yake ba a ciki ba wani har ba haɓaka kasuwancin sa yake ba a wannan bangaren to ya kamata shi kansa mu tsaya mu kalli ta ina za mu amfani wannan harkoki na ainihin wato har abin nan shafukan sada zumunta din nan ta ina za mu amfane su ina za mu kaucewa kuma wani lokaci ya kamata mu ba su ya zama in ba lokaci in misali mu kaddara kawai ka ba da awa ɗaya kawai za ka shiga ka ga me duniya take ciki ka samu abubuwan da kake bukata misali for one hour kawai awan nan ce kawai kashe data ka kawai shikenan ka shiga wani program ba ka iya yin haka akalla ba za a baka labari ka dan shiga ka hasko ka ga me ya kamata to daga nan kuma sai ka ajiye sai ka shiga wani abin da ba wanda na san abu ne mai wahala musamman ga yan uwanmu matasa amma dai gaskiya implication din da muke ta faɗa a wannan lecture shine in lokacin na kuruciyar da ya kamata ka gina rayuwa mai inganci ka gina gobanka tai kyau duniya tai kyau lahira tai maka kyau a wannan gaban ne duk wanda yayi abin arziki ka karanta tarihi a gaba ce ta samartaka hatta addinin nan ka karanta tarihi waɗanda suka taimake shi yawanci matasa ne so in ka riga ka wuce wannan gabar za ka ga kuma an shiga wani lokaci da rau shekarun rauni sun zo nauyi ya danne ka ba komai za ka iya yi ba to shi yasa a wannan lokacin muke ganin wannan lokaci ne da ya kamata a kula da wannan a ƙarshe na san na ja lokaci da yawa ɗan uwa mu sani cewa alwaqatu ni'matun azima lokaci ni'ima ce wadda take mai girma da Allah madaukakin sarki ya bayin sa kuma lalle mu sani cewa Allah ta'ala zai tambayi kowane mutum ranar tashin alkiyama akan yanda ya mu'amalanci lokacin sa wannan kadai ya isa ya saka ka tsaya kai nutsu kai abin da ya kamata domin lokacin nan dai za a yi maka hisabi akan sa da haka wajibi ne akan kowane musulmi a cikin mu ya zama mai kulawa da lokacin sa sannan ya rayar da lokacin sa da ibada ya rayar da mafi yawa na lokacin sa wajen neman ilimi ya rayar da lokacin sa wajen neman halal wato kawai in dai ba ai akwai hadisi din da cewa yana da rauni wato kai aiki tukuru dan duniyan nan kamar ba za ka mutu ba ka kuma yi aiki dan lahira kamar gobe za ka mutu kaga kenan in ya muni ma cewa no put for lazy man ko saboda haka mata yi ka zama a duniyar gaskiya da gaske kake wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya duniyar duk da Allah ta'ala ya kawo mu cikin ta ya kawo mu duk mu ci gajiyar ta kawai ba a so ta dauke hankalin mu ta raba mu da lahira babu laifi ya zaman to ka ware lokutan da kake neman abinci lokacin halal dinka sannan kuma in baka nan to a same ka kuma a wani abu wanda yake mai amfani a rayuwarka ina fata an gane wanda duk ya aikata hakan insha Allah ta'ala zai rabauta duniya da lahira kamar yanda wacce suratul asr kai mana bayani cewa lalle dan adam yana cikin hasara wanda kawai bai hasara ba shine wanda ya amfani da lokacin sa Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin waɗanda za su amfana da lokacin su Allah madaukakin sarki kuma ka tsare mu daga hasaran lokuta Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon tsara lokacin mu da yin ayyukan alkhairi da za su amfane mu duniya da lahira a cikin lokacin mu abinda na faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada shukran da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله